الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwanmu masu sauraronmu na kusa da na nesa, maza da mata, yara da manya, waɗanda suke saurare da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna sauraronmu ne kuma kuna kallon mu ne daga markazin Salafiyya number 46 Majarar Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. ‘Yan’uwa musulmi, yanzu ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 26 ga watan Rajab, hijira na da shekara 1430 daidai da 19 ga watan Julai shekara ta 2009. Wata lacca ce wadda mun faɗe ta so da dama, mun ba da labarinta a wurare mabambanta, mun kwaɗaitar, mun kuma sa rana so da dama an ɗaga ba a samu damar yinta ba. Allah cikin rahmar shi, a cikin tsarin shi da iyawar shi da kuma son shi, ya so kuma ya nufi da a gabatar da wannan lacca a wannan rana insha Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ita wannan lacca za mu yi tsokaci ne dangane da zahiratun nisyan, wato ɗabi'a ta mantuwa ko kuma halin mantuwa. So da dama sai a yi alkawari da kai, za a haɗu da kai a wuri kaza, sai ka ce ka manta. Da gaske kuma ka manta ne, ba shigantaka ba ce. Alarama mahaddacin Alƙur'ani zai yi iya ƙoƙarin shi wajen ya tuno wata aya sai ta gagara, ba abin mamaki ba ne, domin wanda ya saukar da Alƙur'anin ya faɗa wa wanda ya saukarwa cewa zai saka mishi mantuwar abin da ya so. Sanuquri uka falatansa illa ma sha Allah. Allah ya ce za mu karantar da kai, za ka sha karatu, kuma ba za ka manta wannan karatun ba sai abin da Allah ya so. Ashe akwai mantuwa wadda Allah ne yake sata, to sannan kuma akwai mantuwa wadda shedan yake sata, akwai kuma mantuwa wadda dan adam yakan sabbaba wa kanshi, akwai mantuwar tsautsayi da kaddara, akwai mantuwar ganganci. Kenan muna bukatar mu samu gamsassun bayanai game da asbabun nisyan, me ke jawo mantuwa, sannan ilajun nisyan, menene maganin mantuwa. Ita mantuwa in aka dube ta tun daga sababinta da hanyoyin da za a bi a yi magungunanta, to dukkansu sun sha bamban da junansu. Abin da ke sawa na yi mantuwa ba shi ke sawa na ba. Kenan ashe maganin da zai magance wa wani mantuwar shi ba shi zai maganin mantuwar da wancan take fama da ita ba. Shi dai Allah madaukakin sarki a cikin iyawar shi da ya halitta dan adam, ya kyautata halittar shi, ya fifita shi a bisa sauran halittu a wajen kyau da diri da nagarta da mutunci da samun tsaro. A cikin wannan halittar sai kuma Allah madaukakin sarki ya wasu baiwa iri-iri. Daga cikin baiwar akwai baiwa ta jin kanshi da jin wari, akwai bambance tsakanin karni da wari, akwai bambance tsakanin zafi da raɗaɗi, fata jiki kenan, sannan kunne yana ji. Irin jin da kunne yake kaiwa kwakwalwa labarin abin da ya ji, ya sha bamban da irin sakon da yake shigawa kwakwalwa game da idda yazo ta ido gani kenan, ya sha bamban da yadda fata ta dauke shi ta isar da shi zuwa ga kwakwalwa. Kaga duk wannan baiwa ce ta Allah madaukakin sarki. Daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya wa halitta akwai kula da kiyayewa da kuma haddar abu. Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun, ku dubi halittarku da kyau mana ku gani, ba kwa lura da hikima Allah a cikin halittarku. Wannan aya tana nuna mana cewa dan adam ya koma yayi tunani game da kira halittar shi da kuma baiwar da Allah madaukakin sarki ya wannan kira ta halittar. Ka dubi kan dan adam, ka dubi kan jaki yafi na dan adam girma. Amma me yasa ba a taba samun jaki mahaddacin alqur'ani ba? Ashe kaga ba fadin kai bane, ba girman kwakwalwa bane. In ba haka ba, kwakwalwar jaki tafi kwakwalwar dan adam. Kokon kan jaki da girman kan jaki yafi girman kan dan adam. Amma ba a taba samun jakin da ya haddace alqur'ani ba. Hasali ma ba hadda ba, yana dauke da Qur'anin ma bai san me yake dauke da shi ba. Masalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara, mutumin da ke dauke da littafi amma ba ya aiki da shi, Allah ya ce kamar jaki ne yake dauke da manyan littafai bai san me yake dauke da shi ba. Wannan ayar da Allah yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun, dalili ce da dan adam ya ainihin wato bukatu zuwa ga ya tsaya yayi nazari game da ainihin halittar shi. Domin a wani wurin Allah madaukakin sarki cewa yake laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim, mun kera mutum a bisa mafi kyawun diri. In ka dubi dan adam ya fi kowa fasali a cikin dukkan halittu. Idan mun gane wannan baiwar, to lallai za ka gane akwai hikima a cikin halittun Allah. To daga cikin wuraren da hikimar Allah ta fi bayyana a cikin jikin halittar mutum su ne wata irin baiwa da ya aje a cikin kwakwalwa da kuma cikin zukata na 'ya'yan adam. Wannan baiwar ita ce ta hadda da rike duk wani abu wanda dan adam ya ji ko ya gani. To malamai na musulunci sun ainihin tsaya sun bincike ayoyi da hadisai waɗanda suka zo dangane da muhimmancin haddacewa da kuma hadarin da yake ga ainihin mantuwa. Haka kuma malamai suka tsaya suka bincike game da hadari na ainihin hadda da kuma muhimmancin mantuwa. Allahu akbar, malamai magada annabawa. Waɗannan bayanan nawa suna nuna ashe binciken malamai ya gano akwai abin da yake hadari ne a haddace shi. Yanzu mutumin da ya haddace waƙoƙin Michael Jackson ko Bob Marley ko makamantan haka yana cikin hadari, addinin shi kuma yana cikin hadari. Ashe kaga irin wannan hadda tana da hadari. Mutumin da ya ji wata muguwar magana ya haddace ta, akwai hadari game da wannan abin da ya haddace. Ita kuma mantuwa daga cikinta ashe akwai wadda take zama rahma, ashe ba dukkanta ce sharri ba. Domin kuwa ba dan mantuwa takan zama rahama ba, da yau mutanen duniya da ke kukan rasuwar dangi da har yau ba su daina kukan ba. Amma waɗannan mutanen da shekaru 10 da suka wuce suke kukan wane ya rasu, a yau kuma su ne za ka samu suna dariya a cikin wannan gidan har suna kyalkyala ainihin dariya suna tuntsurewa. Me yasa? Saboda sun manta. Ba dan mantuwa ba, da mata aure ba ta yarda mijinta ya sake kusantar ta ba saboda tuna wahalar da ta sha wajen yunkurin naƙudar da ta gabata. Amma ta gama wahala da yunkurin naƙuda, wata a cikin fushi da zuciyar cewa ba za ta sake yadda mijinta ya kusance ta ba. Amma bayan watanni ko shekaru, sai kaga har tana zargin mijin da cewa baya kusantar ta dan yaga tana jego, wato ta manta da waccan wahala. Sarki ya tabbata ga Allah. Malamai tun daga malaman farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa sun ba da muhimmanci game da a haddace ilimi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Bukhari, hadisin da aka fi sani da hadisin Wafd Abdul Qais, wasu jama'a ne suka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka zo suka musulunta cikin girma da arziki, kaskancin yaki da bauta bai hau kansu ba. Da suka zo suka gama koyan addinin musulunci, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ihfazu, ku haddace, wa ballighu man wara'akum, ku isar da saƙon ga waɗanda ke bayanku. Kaga anan bai ce musu su rubuta ba, me yake musu? Su haddace. Wannan hadisi yana nan cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Sahabi Abu Musa al-Ash'ari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ƙara mishi yarda, Ibn Abdul Barri ya ruwaito asarin shi a cikin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi da isnadi sahihi, yake cewa ihfazu anna kama hafizna, ku ɗaliban mu tabi'ai ku haddace ilimi daga gare mu kamar yadda mu ma muka haddato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am, wannan magana tana nuna mana yadda malaman farko suka bada muhimmanci game da ainihin hadda. Don haka ɗalibi ba zai wadatu ba lallai sai ya bada muhimmanci game da ainihin hadda da kuma haddacewa da kyau da kuma ainihin gyara ainihin ita haddar tashi bayan yayi ta, ta hanyar bita da kuma yawan kaiwa da komowa akan abu. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, wannan ita ce muqaddimar lecture da zamu gabatar a yau. Asalin wannan lecture, za ku yi mamaki, abin da ya yunƙurar da ni na ainihin buƙatu zuwa ga samar da ita shine wani karatu da muka yi a cikin littafin As-Sarimul Battar. Idan ka je ka saurari kasar na 54 har zuwa kusan 58, sai muka zo daidai inda malam mai littafin Wahid Abdussalam Bali ya kawo Sihrul Khumul, nau'in asirin da ake wa mutum ya haukace, amma hauka ba na duka da zagi ba, hauka ne ya zauna ya shiru ruwa da kai, rana ta da kai, ya ce shaye kashi ya fitsari a wannan wurin bai damu ba. Sai wani lokaci in kwakwalwar ta tuno wani abu, sai fashe da kuka ko ya kyalkyale da dariya. Da na zo daidai wannan gabar, ina magana akan abin da ke jan irin wannan mahaukacin yake dariyan nan ko yake kukan nan, sai na kawo magana tuno wani abu yayi wanda a da ya manta da abin. A daidai wannan lokacin sai tunanin ya zo mishi, idan abin na zafi ne sai fashe da kuka, idan abin na ban dariya ne sai ya kyalkyale da dariya, in abin na fada ne sai ya hau fada. Sai mutane sai su ce kaga hauka ya tabbata, gashi nan haka siddan yana dariya, ba haka siddan bane. Tunani ne ya zo mishi a lokacin, abin da ya manta ne ya fado mishi. Amma me ya kai shi kuka? Saboda rashin hankalin ya kai ga bayyana kukan, domin kai mai hankalin haka ta same ka, sai dai ka ji kayi tsaki ko kuma ka ji zuciyarka ta yi zafi in ka tuno wani abu da aka taɓa maka mara daɗi. Amma shi da yake bai da hankali baya iya sarrafa gaɓoɓin shi, in kuka ya zo sai yayi, in dariya ta zo sai yayi, in faɗa ya tashi sai yayi. A daidai wannan lokacin na tsaya na gabatar da wasu jumillar bayanai waɗanda sai da na ci kwana huɗu ina bayani, in ba ku manta ba, tun daga kasar na 54 sai da aka kai kasar na 58, wato kwanaki huɗu ko kwanaki uku. Wannan sai yunkurar da ni sai na shirya lecture ta musamman. da na shirya lacca ta musamman sai zama cikin ikon Allah gari na farko da zan fara gabatar da wannan lacca shine garin Maiduguri. Na gabatar da wannan lacca yau shekara 4 da ta gabata. Wani sababi ya kai ni Maiduguri, naga na kammala abin da naje yi sai nace musu a shirya mini wa'azi. Aka shirya wa'azi na kwana 2. Ne kwana 2 ina yin wannan lacca, inda anan ma aka sake samar da kasusuwa guda 4 waɗanda suka kama awa 6. Allah cikin ikon shi sai ne ta bada labarin wannan lacca a wurare mabambanta, daga ciki har da wannan masallaci namu na Markazu Salafiyya. Kuma muka yi ta sa ranar za mu gabatar da laccar nan, amma bata yiwu ba sai yau. Hakikanin al'amari za ku yi mamaki, daga cikin dalilan da suka hana wasu lokuta gudanar da laccar shine tsoron mantuwa. Kuma shine daga cikin abubuwan da ke sabbaba mantuwa akwai gajiya da rashin baiwa jiki haƙoƙin shi a daidai irin wannan lokacin. Dan adam in ya yunkura ya tuno wani abu wanda ya haddace sai gagara, saboda jikin ya gaji. Ita kwakwalwa ta ne wa sauran jiki kara, kamar yadda sauran jiki yake mata kara. Idan gangar jiki ta gaji, ita ma kwakwalwa ta kan gaji. Dan haka sai zama abin da ya kamata gangar jiki ya dauka sai ya kasa, ita ma kwakwalwa abin da ya kamata ta tuno sai ta ainihin kasa tunowa. Naji tsoron a lokutan da gajiya take ainihin fado mini in gabatar da musamman irin wannan darasin, domin za a samu tufka da warwara a cikin shi, domin zan yi ta kokarin tuno wasu abubuwa kuma sai ya gagara. To kaga sai zama laccar ta fara cin mu kenan. Allah ya kiyaye. Dan haka ga abubuwan da zan tattauna a ƙarƙashin wannan lacca insha Allah ta'ala. Abu na farko shine ma hakikatu an-nisyan. Wai gaskiya mecece ita mantuwa ne? Hakikanin mantuwa mecece mantuwa? Sannan wa ma asbabuhu, me yake sababar da mantuwa? Wa halahu ilajun, ko mantuwa tana da magani? Waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da zan tattauna. Sai dai akwai gaɓoɓi guda biyu a tsakiyar laccar da ƙarshen laccar, zan ba da ƙarfi a kansu. Don haka ba mamaki laccar nan za a ainihin yi ta yau, a yi ta wata asabar ɗin da Lahadi, a sake yin ta wata asabar ɗin da Lahadi, babu mamaki. Akwai yiwuwar kuma ta takaitu, Allah shi ya kadaitu da sani. Waɗannan abubuwan guda biyu da nace zan fada da magana a kansu, daga cikin sabubban mantuwa akwai al-ghafla, gafala. Ita gafala, an aka ce gafala ana nufin sakarci. To amma a cikin shari'ar musulunci akwai abin da shari'a take nufi da gafala. To da yawa bincike na ya nuna min kashi 70% na mutane abinda ke ja musu mantuwa shine al-ghafla. To mecece ghafla? Ita ma za ta zama kusan lacca ce mai zaman kanta, amma a ƙarƙashin sababi daga cikin sabubban da ke ainihin jawo mantuwa. Za mu tattauna wannan. Sannan abu na ƙarshe da na ce zan yi magana a ƙarshen lacca ta, wadda shi ma zan faɗaɗa a ƙarƙashin ayar nasullaha fanasiyahu. Me ayan nan take nufi? Nasullaha fanasiyahu, sun manta da Allah sai Allah ya manta da su. Yanzu Allah yana mantuwa kenan, kamar yadda su ma suke mantuwa. To za mu tattauna menene ayan take nufi, sannan menene hanyoyin da waɗannan mutane, waɗanne hanyoyi suka bi suka manta da Allah har Allah ya manta da su, me ya biyo bayan sakamakon mantawa da su da Allah ya yi. Za mu tattauna waɗannan abubuwan sai in zo sai in auna mana waɗannan mutanen da mu da ke rayuwa a wannan zamani, in auna mana abubuwan da suka yi wanda Allah ya ƙididdige wannan abun a matsayin sun manta da shi, da abubuwan da muke aikatawa a wannan zamani. Sannan sai mu dubi mantawa da su da Allah ya yi, wani hali suka shiga, shin a wannan rayuwar da muke a yau ko mu ma Allah ya manta da mu ne? To za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ina son a san cewa asalin ita wannan laccar, wato ba dan addinin musulunci ya kasance komai da ruwan shi ba, to da asalin ita laccar sai a ce laccar lacca ce da ta shafi ainihin wato tabi'a ta dan adam, wato psychology. Domin tun kafin zuwan addinin musulunci masana ilimi na psychology suna tattauna wannan. Domin ka karanta littattafan su ainihin wato Sokrat da makamantansu, da ainihin Aflatun da makamantansu, duk zaka ga sun yi rubuce-rubuce masu dimbin yawa akan wannan. Dan haka har yau waɗanda ba musulmi ba ma sun ba da muhimmanci ƙwarai da gaske game da bincike akan hadda da mantuwa. Misali, ga wani ɗibgegen littafi a gabana mai suna Introduction to Psychology, wadda Rita Atkinson da kuma ainihin Richard Atkinson da kuma Ernest ainihin wato Hilgard suka ainihin rubuta. Dukkansu waɗannan manyan masana ne, guda biyun farko daga Jami'ar California, guda ɗayan ƙarshe kuma daga ainihin Stanford University a can ainihin ƙasar America. A cikin wannan littafin kusan shafi 100 da wani abu suka ci, suna magana dangane da ainihin memory, hadda, riƙe abu, da kuma abubuwan da ke jan mantuwa. Ina ganin ga waɗanda suke jin harshen Turanci, zan ba su shawara akan su karɓi wannan littafi ga waɗanda ba su da shi, su je su yi photostat domin su karanta, domin za su ga wannan bincike ne wanda waɗannan masana a cikin wannan harka suka yi dangane da abin da ya shafi ainihin mantuwa da hadda da abubuwan da ainihin suke kawowa. Wannan yana da matukar amfani kwarai da gaske, bighaddin nazar, wato in mun kauda kai game da cewa kafirai ne suka rubuta, kuma dole kafiri ba a raba shi da kafirci, wato sai sun yi halinsu. To insha Allah ta'ala yana da fa'ida a samu wannan littafi ai nazari akan shi. Kadai abin da yasa nake so in nusar da mu anan, ba ina so in ce asalin lecture mu ita ce wannan littafin ba, ina so ku gane muhimmancin wannan abu. Sannan su Aflatun da makamantansu da na faɗi, asalinsu kafirai ne waɗanda su ba su yarda da hatta Allah, ba su yarda da annaba, ba su yarda da zuwan annaba ba, girkawa ne, wanda ire-iren waɗannan ilmomin na ainihin wato philosophy ya sa su tunanin cewa su sun fi ƙarfin ma a ce wai akwai wani Allah, don tunaninsu bai gano musu ba. Allah ya kiyaye. Amma za ka ga duk da haka sun tsaya sun yi bincike game da waɗannan al'amuran. Na'am. Domin duk abin da yake da alaƙa da ɗan adam, wajen halitta ko wajen abincin shi ko rayuwar shi, tun kafin annabawa su fara zuwa, lokacin da ainihin bayin Allah wato mutane suka fara lalacewa, ai marubuta sun ta rubuce-rubuce akan haka, domin abu ne da ya shafi mu'amala. Don haka babu mamaki kaga kafirai sun ba da muhimmanci game da rubuce-rubuce akan wannan. Allah ya kiyaye. Tambayar farko muka ce mannisiya, mecece mantuwa? Malamai suka ce annisyanu ziddu dhikri wal hifz. Mantuwa kawai in an so a fassara ta a sauƙaƙe sai a ce akasin tunawa, akasin tunawa, akasin hadda. Me yasa wannan ta'arifin bashi da daɗi, bai da burgewa? Saboda dalili ɗaya, a cikin ilimi na harsuna suka ce duk abin da ya zama sananne ne yana da wahalar bayani. In aka ce kai bayani game da ruwa, sai ka rasa ta ina baka ɗauko, domin za ka ga duk abin da ka faɗa sai ka ga ka rage. In ka ce ruwa shi ne abin da ake sha, to fanta fa ba a shanta? Ashe ka ga wannan ta'arifin ya haɗo har da fanta. In ka ce ruwa shi ne abin da ake wanki da shi, to sabulu fa, bokiti fa ba a wanki da su? Sai ka kasa gane wacce cuna, wanne ɓangaren za ka ɗauko kai wa mutane bayanin ruwa, saboda abu ne da aka san shi. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Idan yanzu mutumin da ya san ka, ka san shi, ya haɗu da kai ya ce ina son ka yi min bayanin waye kai, to me za ka fara? Za ka fara faɗa mishi sunanka ne? Za ka ɗauka ai ya san sunanka dama? Ko sana'arka? Ai ya san sana'arka? Wannan shi ya ja duk abin da ya zama sananne ne, in malamai suka zo ta'arifin shi, so da dama sai su dubi in abu ne da yake da akasi, sai su faɗi akasin shi, sai su ce to shi akasin wannan abin ne. Ko kun fahimci wannan da kyau? Don haka mecece hadda? Kawai sai suka ce akasin tunawa. Duk abin da ka kasa tunowa, afwan, menene mantuwa? Akasin tunawa. Kar ka ce akasin tunani, don ka ce akasin tunani kuma to rashin tunani wani abu ne daban, ba mantuwa bane nan kuma. Akasin tunawa, in ka kasa tuno abu to kai mantuwa kenan. Sannan akasin hadda, ka kasa hadda cewa, an dibo maka ayoyi 10 cikin suratul ahqaf rana ta kewayo mallam yace ka kawo kakasa kakasa me ka zo da akasin hadda hoto akasin hadda shine mantuwa wannan fassarar ainihin wato ita ce fassarar da za ta saukake wajen a fahimta to a wurin malaman lugha kenan amma su malaman psychology wato ulama'un nafsi suka ce ita mantuwa fuqdanu tabi'iyyin juz'i wato rasa wata ainihin dabi'a rasa bangaren wata dabi'a au kulli ko kuma rasa dukkanin wannan dabi'ar mu'akkatun wanda ke da dan kayyadajjen lokaci au da'imin ko kuma dindindin limaktasabnahu min zikriyatin na abin da muka samu na ainihin wato tunawa wa maharatin ko kuma wata kwarewa wato profession harakiya wanda ke da alaka da ainihin wani abu wanda aka iya shi kamar dinkin keke kamar kafinta kamar saka shine harakiya wani abu wani profession wanda sai da kai motsi ka iya ka kai da komo wannan bayanan abin da suke nufi shine abin da ka haddace ka iya idan ka kasa tuno shi na dan wani lokaci ko kuma ka kasa tuno shi tunowa ta dindindin to sai a ce mantuwa to amma kun san wani abu da zai baka mamaki idan ka nemi kwakwalwar dan adam ta kawo abu wanda akwai yaqinin ta haddace shi idan ta kasa a lokacin malaman ilimin nafsi suna kiran wannan fuqdan juz'i wato na wani dan lokaci ne to kwakwalwar ta kan koma automatically ita da kanta sai ta saka kanta a cikin search sai ta fara neman wannan abu kuma wannan neman tana yin shi ne iyakar ran da kwakwalwar za ta daina aiki shine iyakar ranar da mai wannan kwakwalwar zai mutu dan haka zaka ga wata magana da kuka yi kwana 10 da ta wuce ka kasa tunota haka siddan wata ran kana tashi bacci sai ka ji ka tunota shine yanzu kwakwalwar ta tunota kenan domin ta shiga search ne kamar yadda kaga computer zaka saka mata search din abu ta je ta nema ta dawo sai ta ce bata gani ba sai dai in kana son ta yi bincike na gaba daya to matikar wannan abin ka taba haddace shi a kwakwalwarka ya taba zama a kwakwalwarka koda na sakan nawa ne na daƙiƙa kaza duk sanda ka lalide shi amma lalide na kalubalanta shine kwakwalwa take shiga cikin search idan ba lalibe ne na kalubalanta ba wato kawai abu ne ka so kai sai ka kasa a halin ka iya shi wannan baya kwakwalwar dan adam ba ta shiga cikin lalibe amma abinda aka ce wana e ka tuna sunan mutumin nan dogo da ya zo nan ya kawo mana kaza sai ka ce na tuna mutumin nan da ya zo daga Sokoto na tuna shi kai ya ma sunan nashi kai yanzu nan ba za ka iya a na tuna mutumin amma sunan da ya bari dai sai na tuna har a rabu to kwakwalwarka ta shiga automatic search nan da ka mutu sai ta tuno wannan abin hankalinta zai zauna inda za ka ga ikon Allah kenan ka je ka ci gaba da bacci ka ci gaba da duk abin da za ka yi ita tana can tana nema ba inda kuma za ka ji kamar wani kiyashi na yawo a cikin kwakwalwarka wanda idan computer ce sai an rinka jin motsi yana gudana na ainihin gaba ɗayan kwakwalwar ta ma tana tafiya ina fatan an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam ya ce wal mazmumu minan nisyani ma kana li ulumin ayyina ainiya mantuwa ta wajen zargi ko rashin zargin mutun ya manta kaza jama'a ko bai manta kaza ba to ta karkasu kamar nau'i uku akwai mantuwar da ake zargin mutun ita ce in ya san wani ilimi ya manta kamar mutumin da ya haddace alqur'ani ya manta wannan abin zargi ne mugun abin zargi wasu malamai ma suna kai ga cewa wanda duk ya haddace wani abu na alqur'ani ya bar wannan abin ya manta shi da gangan to in aka saka shi a wuta haka za a manta da shi da gangan ana sani wa qad yakunu zalika bitaghafuli wal i'rad wannan irin mantuwar wadda ake zargi wato yace wa an kasbin min al insani ita ce mantuwar da mutun ya ganganci ta faru wa kad yakunu zalika bitaghafun wannan kuma yakan faru wajen gafala misali akwai al-ramomi da dama wani ya haddace qur'ani sai ga cewa ai shikenan ba zai sake kai da komowa ya sake nazari ba ko to wannan mece ce gafala ce sakaci ne shashanci ne wal i'rab da kuma kauda kai ko da cewa akai wani kai karatu daga qur'ani sai ya ce a ai shi ya haddace sai yau shekara ka nawa baka duba al-qur'ani ba shine gaba ɗaya ya daina binciken wannan fage to idan mantuwa ta faru ta irin wannan jama'a to abin zargi ce wa amma ma uzira fihi sahibihi fa huwa ma lam yakun sababuhu minhu mantuwar da ake wa mai ita uzuri ita ce wadda ba mutun ne ya jawo wa kanshi ba wa kad waqa'a mithla zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi salatihi irin wannan mantuwar ta faru ga annabi a sallar shi na fata an gane irin wannan mantuwa ta faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a zarge shi ba bari dan yi mana bayani anan na farko da ma an ba ku manta ba ayar da na karanto a dazu da Allah yake cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah Allah ya ce zai karantar da shi karatun da ba zai manta ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya so a yadda malamai suka bayyana kamar yadda babban sahabi ibn Abbas ya ruwaito a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan mala'ika jibril ya zo yana karantar da shi yane yana bibiyar bakin mala'ika jibril dalilin shi akan yin haka shine dan ya marmaza ya haddace dan kada malamin shi ya kammala shi kuma ya manta shine Allah ya saukar da wannan aya yake bashi wannan albushur din sallallahu alaihi wasallam to abinda Allah ya nufi annabi ya manta yakan zama nau'i biyu jama'a akwai abin da annabi yake mantawa wanda ya shafi qur'ani ne Allah ya nufa to wannan mantuwar ta alqur'ani nau'i biyu ce ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma wato asalin mantuwa da ta faru ga annabi Muhammad nau'i biyu ce nau'in farko a cikin rayuwa nau'i na biyu a cikin ainihin addini in ka komo a cikin addini sai ka ce a qur'ani ta faru nau'i biyu nau'in farko akwai kulli akwai abin da Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya sai mantar da shi wannan abin gaba ɗaya shine ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha akwai ayoyin da aka shafe su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama karatin haka kuma shafe mishi abin da ya shafi haddace su dan haka sai zan bai haddace su ba sun watse gaba ɗaya daga kwakwalwar shi daga cikin wannan akwai ainihin ayar tsotsan nono akwai aya karara a cikin alqur'ani game da tsotsan nono khamsa rab'atin yuharrimna wannan aya ce ta alqur'ani akwai aya a qur'ani ash-shaykhu wash-shaykha idha zanaya farjumuhuma wannan aya ce ta alqur'ani waɗannan ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shafe mushi karatun su a cikin alqur'ani kuma Allah ya shafe su daga cikin kwakwalwar shi sahabbai da suka ainihin ruwaito su suka iya bada labarin su amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shafe karatun su a ma'ana a kwakwalwa Allah ya shafe a rubuce a cikin alqur'ani ba su a rubuce kuma ba su a karance kuma ba su a cikin tunanin shi to irin waɗannan ayoyin shafewa ce ko mantarwa ce ta dindindin babu ran da yake tuna su dan haka in ka je kana karanta malaman tafsiri wannan irin mantuwar in suka zo sai su fassara ta da at-tark Allah ya kan bar wannan ayar kaman ma ba a taba saukar da ita ba ma nansakh min ayatin aw nunsiha ina ma'anan nunsiha aw nutrikuha ko mubatta ai watsi da ita sai zama kamar ba a taba saukarwa da annabi ita ba wannan irin mantuwar ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i na biyu na mantuwa ita ce juz'i wadda takan faru a dan wani lokaci. Wannan irin mantuwar takan faru gare shi in yana karatun Alkur'ani. Abu Dawud ya rawaito sahihin hadisi, wata rana Annabi yana karatu sallallahu alaihi wa sallam, sai kasa kawo wannan ayar, ya kada yaya ya kasa kawo ta sai ruku, da aka idar da sallah sai ya ce Ubayy dan Ka'ab baya nan ne, ɗaya cikin alarammomin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai ya ce ina nan. Ya ce me yasa baka ci nasarce ni ba? Sai ya ce ai na ɗauka an shafe karatun ta ne. Kaga a nan ba mantuwa ce ta har abada ba, mantuwa ce arida ta faru a ɗan wani lokaci. Irin wannan mantuwar juz'i da mantuwa kulli dukkansu suna ƙarƙashin sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Ku kiyaye da kyau. Allah ya riga ya gaya mai a ƙarƙashin wannan ba aibi ba ne da Annabi ya kasa tuno waɗannan ayoyi, domin dama Allah ya gaya mai akwai mantuwa da kan faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tabi'a. Ita kuma irin wannan mantuwar takan faru a cikin tabi'a ta wani wurin sai ta harbi ibada, wani wurin ta faru a cikin tabi'a ba ta harbi ibada ba, kenan ta kasu kashe biyu. Ta farko ita ce mantuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi sallah ce ta azhar raka'a hudu sai ya yi raka'a biyar. Bukhari ya ruwaito wannan hadisi. Da ya gama sai ya ce musu mantuwa ce, sai ya ce musu mantuwa ce kuma in nayi mantuwa ku tuna sashe ni. Yanzu asalin wannan mantuwar ta dabi'a ce, ba a cikin Qur'ani ba. Shine mantawa yayi zai yi raka'a hudu sai yayi biyar, dan haka yace su tuna sashe shi. Nau'i na biyu ko kuma hadisi na biyu, akwai hadisin sallar la'asar da Annabi ya kamata yayi raka'a hudu ita kuma sai raka'a biyu, anan ma sai da aka tuna sashe shi. Wannan hadisin ma Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. To wannan mantuwar gaba ɗaya ba a zargin dan adam kowane iri ne yayi ta, domin mantuwa ce wanda ke da alaka da ɗabi'ar dan adam. Shine asali ita wannan mantuwar ta fi alaka zuwa ga rab kannuwa, dan haka in ta faru a sallah ake mata sujudan gyaran rab kannuwa, ita ce sujudus sahwi. Abu ne guda biyar, kana da yaqinin ka san shi guda biyar, da ka tashi da aka ce maka kaza guda nawa ne sai ka ce guda hudu ne, sadda ka faɗi hudun nan da yaqini ka faɗa, to wannan mantuwa ce. Amma rab kannuwa ta haifar da ita. Mantuwa wadda ba rab kannuwa ta haifar ba ita ce a ce maka kaza guda nawa ne sai ka kasa tuno shi gaba daya, amma ka tuno abin sai ka ƙara ko ka rage, shine ya faru can yayin azhar raka'a biyu